Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Litinin 17 ga watan Agusta na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, kasar India yau din na Litini ta ce adadin mutanenta da cutar corona ta halaka ya zarce 50,000 bayan da ta tabbatar da sabbin mace-mace sama da 900 a rana guda. Kasar Korea ta Kudu, wacce a baya ta shawo kan barkewar cutar corona, na fama da sake barkewar cutar karo na biyu. Sannan adadin waɗanda suka mutu sanadiyar harin da aka kai jiya Lahadi a kasar Somalia ya haura zuwa 15.
To a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa mutane 684 da suka dawo Najeriya daga kasashen ƙetare an tabbatar sun kamu da cutar COVID-19, kuma a halin yanzu an killace su tsawon kwanaki 14.
Gano su da aka yi amfanin shi ne inda an bar su sun wuce da za su je su ƙara yada wannan cutar ga al'umma. Amma gano su da aka yi nan take ya sa an killace su, an ba su kulawa na musamman domin a tabbatar da cewa wannan cutar ba ta illa gare su ba, kuma su kansu ba ba su daman su ƙara yada ta ga su ba.
Bayan haka za ku ji cewa 'yan fashi da miyagun barayi a yankin jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya sun fara sauya salo wajen gudanar da ayyukansu.
Kai da suka shigo anguwanmu suna sanye da kayan 'yan banga, har wani ɗan bangan anguwan ma ya ɗauka ko abokanan aikinsa ne daga wannan anguwa lokacin da suke ɓarna da je same sai suka ɓarmi shi. Wannan abun gaskiya abin da ke faruwa kenan.
Sannan kuma za ku ji cewa ƙungiyar addinin Islama ta Alkitabu wa Sunna ta ƙasa ta Jamhuriyar Nijar ta fara wani taro na ƙarawa juna sani akan masu tsatsauran ra'ayin addini.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar India yau din na Litini ta ce adadin mutanenta da cutar corona ta halaka ya zarce 50,000 bayan da ta tabbatar da sabon mace-mace sama da 900 a rana guda. Kasar ce ta hudu a duniya a yawan waɗanda cutar COVID-19 ta kashe, inda take bayan Amurka da Brazil da kuma Mexico. New Zealand, kasar da a baya ta bayyana farin cikin shafe kwanaki sama da 100 ba tare da samun wani sabon kamuwa da cutar ta corona ba, ta ɗage ranar gudanar da zaɓenta wanda da za a yi a watan gobe da ƙarin wata guda saboda ta shiga fama da sake ɓarkewar da cutar ta yi. Firaministan ƙasar Jacinda Ardern ta ce yanzu za a gudanar da zaɓen ne ranar 17 ga watan Oktoba, amma ba za a sake ɗagewa ba. Ƙasar Koriya ta Kudu, wacce a baya ta shawo kan ɓarkewar cutar corona, na fama da sake ɓarkewar cutar ta yadda ma jami'ai ke gargaɗin cewa tayu ƙasar na gab da sake fuskantar annobar cutar sosai. Hukumomin lafiya sun ba da rahoton samun sabbin kamuwa 197 a yau ɗin na Litini, rana ta hudu a jere da ake samun sabbin kamuwa sama da 100. Wannan ba ƙaramin ci baya ba ne gare ta, bayan da ta rage yaduwar cutar sosai na tsawon fiye da watanni hudu. Sake ɓarkewar cutar abin damuwa ne sosai, musamman ma ganin cewa hakan ya fi faruwa ne a sashen birnin Seoul mafi cunkoson jama'a, inda jama'ar da ke wajen sun mafi rabin yawan mutanen kasar baki daya. Ɓarkewar cutar ta farko a kasar ba ta shafi birnin Seoul ba sosai, saboda ta fi tsanani ne a wuraren birnin Daegu na kudu maso gabashin kasar a ƙarshen watan Fabrairu da kuma farkon watan Maris. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar harin da aka kai jiya Lahadi da kuma samaman da ya biyo baya na tsawon sa'o'i a wani otal da ke gabar ruwa a kasar Somalia ya haura zuwa 15. Ƙungiyar Al-Shabab ta yi ikirarin kai harin. Jami'ai da kuma shaidu sun gaya ma sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa gab da karfe 6 na yamma agogon yankin, wata mota shaƙi da bama-bamai ta tarwatse a harabar otal ɗin Elite da ke shahararriyar gabar nan ta Lido. Ba da dadewa ba sai wasu 'yan bindiga hudu suka afka cikin otal ɗin. Nan da nan sai jami'an tsaro suka iso, suka maye gurbin masu gadin otal ɗin wajen fafatawa da maharan. Mai magana da yawun ma'aikatar yada labaran kasar Ismail Mukhtar ya ce duka maharan hudu da suka afta cikin otal ɗin sun halaka.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran duniyar, yanzu kuma za mu leƙa bangaren rahotanninmu. Kwamitin ko ta kwana na shugaban kasar Najeriya da ke sa ido a yaki da cutar COVID-19 ya bayyana cewa mutane 684 da suka dawo Najeriya daga kasashen ƙetare suka kamu da cutar coronavirus a yayin da kasar ke ci gaba da fuskantar ƙari a adadin masu kamuwa da cutar. Wakiliyar murya Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Only 684 tested positive to the coronavirus out of the 13,844 so far tested. In the coming days, we hope to receive more evacuees from different parts of the world.
Babban sakataren gwamnatin Najeriya kana shugaban kwamitin ko ta kwana na shugaban kasa da ke yaki kan cutar coronavirus a kasar kenan Boss Mustapha a taron manema labaru a makon jiya inda ya tabbatar da cewa mutane 684 sakamakon gwaji ya nuna sun kamu da cutar COVID-19 a cikin mutane 13,844 waɗanda aka gwada kuma kaso 80 cikin 100 a cikin su matasa ne. Zuwa yanzu dai mutane 14,906 ne aka yi nasarar dawowa da su daga kasa shin ƙetare. Na yi kokarin jin ta bakin shugaban da ke lura da tsare-tsare na kwamitin shugaban kasa da ke yaki da cutar a kasar baki daya Dr. Sani Aliyu dan sanin wasu hanyoyi ko dabaru ake bi wajen tantance waɗannan mutane sai ya bayyana mai a rubuce cewa bashi da masaniya kan cikakken adadin mutanen amma kaso 5 cikin 100 na waɗanda aka dawo da su kasar a jirage mabambanta a wannan yanayi na annobar sakamakon gwaji ya tabbatar suna dauke da cutar duk kuwa da gwajin da aka yi musu kafin a dawo da su daga kasar ya nuna aka san haka kuma sai sun sake bin matakai na killace kai na tsawon mako 2 kana a ba su kulawa yanda ya kamata. Shi ma mai magana da yayawun hukumar na ƴan Najeriya mazauna kasashen ƙetare Nitcom Rashid Balogun ya shaida mun haka. Kazalika dan majalisar dokoki na tarayya Dr. Yusuf Tanko Sununu na jihar Kebbi kana shugaban kwamitin lafiya na majalisar wakilan kasar yayi kari da cewa
kari ya tanadi cewa a sa wanda ya shigo idan baya dauke da wannan cutan ya killace kansa da tsawon mako 2 domin tabbatar da wannan hukuma za ta kanshi gaddan shigowar shi kasa domin ta aje bayan 7 idan bai samu wani matsala ba ya zo a bashi takardunsa kuma za a ba shi shawara cikin 7 din nan da yake a killace idan yaji wani matsala to ya garzaya domin ganin likita a tabbatar da cewa ba wannan cutan bane ke gare shi. Su kuma wanda aka samu suna da wannan cutan za a kai su waje da aka tanada domin kula da bayar da magani har su samu sauki a tabbatar da cewa an sake yin wani test wanda yake idan suka muku nuna sun warke za a sallame su da ba su shawarwari domin su koma wajen iyalansu. Gano su da aka yi amfanin shi ne inda an bar su sun wuce da za su je su kara yada wannan cutar ga al'umma. Amma gano su da aka yi nan take ya sa an killace su an ba su kulawa na musamman domin a tabbatar da cewa wannan cutar ba ta illa gare su ba kuma su kansu ba ba su daman su kara yada ta ga wasu ba.
A ƙarshe dai gwamnatin Najeriya ta yaba wa shugaban Amurka Donald Trump bisa alƙawarin da ya yi na taimakawa ƙasar da kayayyakin aiki na yaki da cutar kama daga na'urar taimakawa numfashi wato ventilators guda 200 da dai sauransu. Shamsiya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da ci gaban labaran duniya.
To Maryam, wasu zanga-zanga wajen 100,000 ne suka yi maci a Minsk, babban birnin kasar Belarus, waɗanda yawansu ya fi na magoya bayan da daɗaɗɗen shugaba mai mulkin Daniya Alexander Lukashenko, waɗanda su ma sun yi gangamin. Masu zanga-zangar nuna adawa da gwamnati sun yi ta rera waƙoƙi ciki har da mai cewa Allah ja zamanin kasar Belarus, suna masu cewa Lukashenko tafi can. Wani kwalin da aka daga na ɗauke da saƙo mai cewa Hek yi awon gaba da shi. Ma'ana kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da ke birnin Heg ta ciccibe shi. An fara tattakin ne daura da dandalin shakatawa na Victory Park da ke yankin tsakiyar birnin na Minsk, kuma zanga-zangar ita ce mafi girma a tarihin wannan ƙasar da ta taɓa kasancewa ƙarƙashin tarayyar Soviet. Kamfanin sadarwar yanar gizo na Google ya yi gargaɗin cewa bayanan sirri na 'yan ƙasar Australia za su kasance cikin haɗari muddin sai katafaren kamfanin sadarwar na yanar gizo ya biya kuɗi saboda ɗaukar labarai da yake yi. Wata dokar da ake tunanin kafawa ta buƙaci kamfanoni irin su Google da Facebook su biya kafafen yada labaran kasar Australia saboda labaran da waɗannan kamfanoni ke yadawa a shafukansu na yanar gizo. An yi daftarin dokar ne a watan jiya bayan da tattaunawar da ake tsakanin gwamnatin Australia da manyan kamfanonin sadarwar yanar gizon biyu ta cije. A wata wasikar da ta wallafa a shafin yanar gizo a yau ɗin Litini, shugabar kamfanin Google ta shiyar Australia da New Zealand, Melina Silva, ta ce za a miƙa bayanan sirri na 'yan Australia ga manyan kamfanonin yaɗa labarai waɗanda hakan zai taimaka musu wajen sauƙin tattara ƙarin bayanai. A ƙarshe, Prime Minister Benjamin Netanyahu yau ɗin Litini ya ce ƙasar Isra'ila na shirin fara zirga-zirgar jirgin sama kai tsaye da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta wajen gitta sararin saman Saudiya zuwa ƙasar a matsayin wani ɓangare na dangantakar da aka ƙulla tsakanin Isra'ila da haɗaɗɗiyar daular ta Larabawa. Isra'ila da haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun sanar ranar Alhamis cewa za su maido da hulɗar diflomasiyya ƙarƙashin wani tsarin da Amurka ke jagoranta, wadda aiwatar da ita ka iya sake fasalin siyasar gabas ta tsakiya kama daga batun Falasɗinu zuwa rigimar da ake da Iran. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa za ta kasance kenan ƙasar Larabawa ta uku wajen shiga hulɗa da Isra'ila. Netanyahu, wanda ya jawabi a filin jirgin saman Ben Gurion da ke birnin Tel Aviv game da shirin faɗaɗa zirga-zirgar jiragen saman wadda annobar cutar korona ta shafa, bai yi bayanin lokacin da za a fara zirga-zirga tsakanin Isra'ila da wannan ƙasar ta Larabawa ba.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. Yayin da matsalar garkuwa da jama'a ke hana jama'a barci a wasu sassan Najeriya, yanzu haka a jihar Adamawa, 'yan fashi da miyagun ɓarayi sun ɗauko wani sabon salo na yin shiga irin ta 'yan banga ko maharba suna kai hari a gidajen jama'a. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da wannan rahoton.
Baya ma dai ga batun masu garkuwa da jama'a, wata matsalar tsaro da yanzu ma ke hana jama'a bacci a jihar Adamawa ita ce ta 'yan fashi da mugan barayi da kan kai hari gidaje da shaguna.
Kan shiga gidanka ko kana nan ko baka nan za su aiwatar da abin da suka ga dama. Muna fuskantar kalubalen tsaro.
Waɗannan bata garin yanzu haka ma sun sayar salo inda suka yi shiga irin na 'yan banga ko 'yan sa kai na maharba domin aiwatar da tu'annatin.
Kai da suka shigo anguwanmu suna sanye da kayan 'yan banga, har wani 'yan banga anguwan ma ɗauka ko abokanan aikinsu ne daga wannan anguwa lokacin da suke farma dai je same sai suka farmi shi. Wannan abin gaskiya abin da ke faruwa kenan.
To sai dai kuma gani yadda wannan lamari yanzu ke ƙara kazancewa daga garin Kundila, yasa wasu anguwannin kafa 'yan sintiri wanda kuma kulliya sun mabin kuɗin sabulu inda dubin wasu barayi ya soma cika.
Mun anguwan yanzu mun ɗau mataki baya ga 'yan banga, kowa zai da kwana ka abin da Bature ke ce red alert, daga mun ji hurawar wiso ko wani ifi daga wani gida an kawo musu hari to za mu fito kanmu da kwakwar tamu mu yi maganin abu. Allah sa mu kama ɗaya daga cikin wannan miyagun za su gane kuskuren su.
Mu report misalin karfe 2:30 don muna bakin office namu sai aka kira mu aka ce akan ga yara sun shiga wani gida ne bu ta baya ba da tamin lokacin sai ni na kira colleague na wani ce musu su je sai muka raba kai. Bayan mun raba kanmu lokacin sun riga da sun gama operation a cikin gidan, to mu sai muka zagaya sauran member mu sai suka bi ta bypass.
Muna tafiya ne mu da yaro yana shiga ya ɗauka sange a bakin kofar ɗaki neman dauko shi ne muka tara su. Adam wani yaro ne ba ni a kan zan yi sassaka ne kariya na wani kuma ni ba sassakan zan yi da ita ba. Ni da ma hawan banda zai fita da shi kan da neman kuɗi da shi. Gaskiya ban ji daɗi ba kuma ba na so a kai ƙara kasancewa har ga Allah mun bai mu daidai ba don yadda mutane suka zauna suna kallon mu ma hukumai.
To ya kome na 'yan sannan jihar ke yi a yanzu. DSP Suleiman Yahanguroje shine kakakirin na 'yan sannan jihar Adamawan.
A kananan sa sai shashe da shigan gidajen da wasu baragurbi suka yi a nan anguwan Maudire shikin karamar hukuma Yola ta Kudu, kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni na gaggawa na tura jami'an tsaro su yawaita yin sintiri, sannan kuma ya ba da umarni a gudanar da bincike domin labarin da muke samu an gaya mana irin mutanen irin kuma makamai da suke dauke da shi.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Yanzu kuma za mu leka Jamhuriyar Niger, inda kungiyar addinin Islama ta Alkitabu Wasanna ta kasa ta fara wani taron bada horo na kwanaki 7 ga manyan malamanta na yankin Tilaberi, Doso, Maradi da kuma birnin Kwanni game da tsatsauran ra'ayin addini da kuma guguwar siyasa dake kadawa a kasar. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana da wannan rahoton.
Taron nana saba ne da fadakar da malumma akan bambanta addini na gaskiya na Islama da addinin tashin hankali na ta'addanci. Sheikh Shu'aibu Muhammad shine shugaban kungiyar Alkitabu Sunna ta kasa.
Wannan taro da aka gani a cikin garin Kwanni wato taro ne na manya-manyan malaman mu na kasa ko ince na jihohi. Ya kunshi malaman mu na jihar Tawa da malaman mu na jihar Doso da malaman mu na jihar Tilaberi har da ma kari daga cikin Maradi. Wato abinda zamu yi shine seminar wanda ake kira da Larabci daura, da Hausa muna ce mishi ƙara wayi ma malamai kai game da abin da ya shahi karantarwa da khutuba ta Juma'a da kuma yin wa'azi, saboda al'umma ta Niger ko ince ta duniya ta shiga cikin wani hali wanda addinin musulunci yana buƙatan karantarwa da fahimtarwa irin ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka kenan a wayi ma musulmi kai, musamman malamai uwayen al'umma, kamar haske ne za a ƙara musu na ilimi akan ilimin su. Kisa muka shirya wannan seminar abin da muke son mu cimma gurin mu shine duk ɗan ƙasar Niger ya fahimci addinin shi na musulunci, ya gane addinin musulunci.
Wannan taron na zuwa ne ɗan kwanaki kalidan bayan kashin gillar da aka wa waɗansu ƴaƴan Faransa su 6 da ƴaƴan jamhuriyar Niger 2 da ke tare da su a kure a dajin Raƙun Mandaji, wanda har yanzu ba a samu waɗanda suka ce su ne adda alhakin yin wannan danya aikin ba. Amma ana kyautata zaton ɗan kaifin kishin addinin Islama na kasar Mali ne suka aikata haka. Haka ma taron na bada horo wa malumman na zuwa ne a daidai lokacin da guguwar siyasa ta soma kadawa jamhuriyar Niger, inda kungiyar ta addinin Islama Alkitabu Wasunna tace za ta ankar da malumman da su ja hankalin dukkan al'ummar jamhuriyar ta Niger domin a wanye wannan lokaci na siyasa lolami. In ji Sheikh Abdulrazak Shu'aibu, shugaban majalisar malamai ta Alkitabu Wasunna na kasa.
Shi shugabanmu na wannan kungiya da ma ya kawo mu wannan fikira din na cewa ayi wannan seminar din, yayi tunanin duka irin abubuwan da muka huskanta, domin shi jagoranci ka dinga tunanin abin da za a iya huskanta, abin da zai iya cuta ma al'umma ne. Siyasa za mu shiga, kuma ga yanayin da kasar mu take ciki a yanzu, su muke malumman mu su tabbatar da cewa lalle sun dauki ilimi wanda za su shiga su watsa shi cewa Allah ya taimaka mu ayi wannan aiki lafiya.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Haruna Mamman Bako. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, ta da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, insha Allah wannan makon ma za mu daura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata akan hankoron gwamnatin jihar Kaduna na hana almajiranci a daukacin jihar. Isa Lawal Ikara ya yi mana binciken kwakwam akan wannan matakin.
Maganar buƙatar ɗaukar mataki game da irin salon almajiranci a wannan zamani dai yasa gwamnatin jihar Kaduna ta ce za ta haramta shi. Hajiya Hafsat Muhammad Baba ita ce kwamishiniyar ma'aikatar mata da walwalar al'umma ta jihar Kaduna, kuma tana kan gaba-gaba a shirin gwamnatin jihar Kaduna na fasalta harkar almajiranci a jihar Kaduna baki ɗaya.
Bamu ce za mu siffanta karatun Qur'ani ba, amma kuma muna sai kasance cewa idan za a yi karatun, cewa kasance akwai wuri mai kyau inda yara za su zauna, akwai tsafta, sannan kuma ya kasance cewa suna cikin natsuwa yanda za su fi mai da hankali akan wannan karatun, ba suna menene za su je su ci ba. To duk irin wannan shine muke tunani. Na biyu, ba ma san ya kasance cewa a ce yara suna bara, domin duk yaron da zaka dauko kace zaka koya mishi karatu, to indai zai dinga kwana a wurinka, to ya kasance cewa akwai abincin da yaron nan zai ci, don baya da karfin da zai je ji nemi wannan abincin. Dole ne ya je ya karamin murya ko sai wayansu sun ci sun rage su bashi ko kuma ya je yayi kasuwa ko tashin mota ko yayi wanke-wanke tunda ana ganin yara suna haka ko kuma ya je gidajen mutane yana dan aiki domin ya samu abincin da zai ci. To mu abin da ba masu kenan idan ka dauko to ka rike yaron nan kamar yadda ka rike dan cikin ka ya zama maka amana ne don ka rubo shi da iyayen shi domin haƙƙin iyayen shi ne su ciyar da shi amma idan kuma ka rubo shi da gidansu to dole ne ka kuma haƙƙi ya hukanka ka ciyar da shi ka kula da shi wankan shi suturar shi da kuma a daina barin yana yawo yana gararin bakan titi.
Bullar cutar corona a Nigeria da kuma yadda aka kore kowa gida biyo bayan fargabar ganin an yada cutar da yana cikin abubuwan da suka jawo hankalin jihar Kaduna wajen ganin an dakatar da almajiranci baki daya. Kuma Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta yi karin haske game da wannan batu.
A matsayina na wanda na shahara shekara 60 ban taba ganin wata annoba da ta zo da aka ce yau duk duniya ko an hana fita ko ana ta kulle a cikin gida ba a zuwa aiki a aka da aje kasuwa da sauransu saboda wata annoba ta shigo gari kuma ni na san a addinance an ce idan annoba ta shigo to a kiyaye ko kada ka fita daga gari ka tsaya a ciki inde baka fita ba ko kuma kada ka shigo to saboda haka sai muka yi mu mallaka kare da wannan sai muka ga yaran nan ai su ma yaya ne to inde har ana kare waɗanda suke zuwa makarantar boko an rufe makarantun nan na boko an ce kowa ya rike dan shi kuma an kawo yanayin da za a ce ga ka'idojin da za a bi na wanke hannu ne a karka taba fuska ne a akwai wani sinadari wanda zaka dinga guggoge hannunka da sauransu to inde haka ne ko aka ce yaran da suke zuwa makarantar boko su koma wurin iyayensu me zai hana su ma yaran da suke makaranta allo su koma wurin iyayensu saboda idan ka duba sinadarin nan dai ba samun shi za su yi ba yaran nan suna da karanci shekaru sannan abincin da za su ci ma ba samu suke ba sannan an kulle gari sannan malami yana da yara sun kai 50-60 dari fiye da dari ma to ya za a yi ya ciyar da su to saboda haka shi yasa mu ma muka yi la'akari da haka muka ce to kowane yaro ya koma gaban iyayen shi yanda zai samu kulawa na tsafta na kiyaye waɗannan dokoki na kuma samun abincin da zai ci.
Babban matsalar da ake samu a makarantun allo ko kuma tsangaya dai shine yadda almajiran ba sa samun abinci daga iyayensu ko ko malaman da ke kula da makarantun da aka danka su sai dai daliban idan sun tashi karatu su tahbara wajen ganin sun samu abin da za su ci sai dai Imam Muhammad Awwal Adam Al-Sudanin da ke shugabancin ɗaya daga cikin irwanan tsangayu ya ce a gaskiya shi tsangai shi ba a bara domin yana da sabon saran da ya sako da shi.
Na tafi jami'a a Sudan naje makarantun allo na kasar Sudan da yawa na tafi Morocco makaranta naje naga tsangayu naga ba a bara naga suna lura da lafiyan su naga sai nayi kokari na san suya suke rayuwa sai na gane na Sudan hukuma ce ta tallafa musu ba daukan kudi take ta basu ba amma ita ta tsaya musu wajen tsarin su duk wani tallafi za ta iya nemowa dan tsangayu su rayu kasar Morocco kuma gwamnatocin ke rike da su to wannan yasa da na dawo naga kasa ta ita ba za ta iya wannan aikin ba sai na ga to ya kamata mu standard register na makarantar tsangayen mu muna da form din mu muna da hostel din mu gurin kwanciya duk yaron da aka kawo shi makarantar tsangaya dan darajar an san mu ƴaƴan gwanayen alqur'ani ne mu ma mun kai matsayin da ake gaya mana wannan matsayin na iyayen mu to na sa mu cewar duk yaron da za a kawo a zo a yi mishi registration kyauta ne koyar da karatu school fees kyauta ne amma abincin da zai ci feeding zai biya ko ya biya a wata ko ya biya a term ko ya biya a kwana 10 ko ya biya a kullum ma in shi yake da hali to wannan ya taimaka mana cewar in har yaro daya ya iya biyan nashi cikakke na term to zaka dauko maraya da maragalihu daya biyu ka hada su sharing
su ba tare sun biya ba
tare da sun biya ba kaga dai ana nan kusan makarantan in ka kasa ta kaso uku kaso daya ke iya biya kaso biyu suna rayuwa ne ta ya cancanta a rike su a taimaka musu su samar da karatu sannan sai muka zo muka samar da classes kuma tsarin karatun boko shi wannan bokon masu yan boko biyan su zakai amma ginin da suke karantar da boko namu ne tunda sun zo suna sana'ansu ta boko tare da mu kuma za su biya mu kudin hayan wannan su kuma alarammomin da ke tsaran almajirai a wata suna da albashin su da za a biya su wanda zai taimake su lafiya kuma idan ka kawo danka ka sai ka tafi asibiti mafi kusa da mu suna da file din yara suna da file kowa in bai da lafiya za a dauke shi a kai shi asibiti wannan ya taimaka mana har ta kai ma mun samar da namu clinic din taskiya clinic asibitin mu ne kenan yanzu muna charging almajirai 50%
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za mu daura daga inda muka dakata a yau. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, sai wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba.
Madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Yan sakonmu na farko ya fito ne daga Nasiba Rilwani Ibrahim. Tace assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Muna kira ga ƴan uwa mata cewa kishiya ba hauka bace, kuma tunda kika tashi kika ga ke mace ce to tsakanin biyu za a yi daya, ko ki kasance ke kadai a wajen mijinki ko kuma kufi haka. Don Allah mu kai zuciya nesa, mu daina musgunawa ƴaƴan kishoyinmu. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Alhaji Abubakar Jibrin dan Gusau. Yace al'ummar jihar Edo, ku yi wa kanku kiyamul laili ta hanyar zaben na wanda ya cancanta da dacewa domin zabar wa jihar ku kikkiawar makoma. Sai sako daga Haruna Muhammad yace kai cho mu dai a jihar Katsina wata miyar sai dai mu ja makwabta, domin tunda jam'iyyar APC ta amshi mulki har zuwa yanzu ta gaza samar mana da aiki, a zo a gani ko na ci gaba ko da kwaya ɗaya ne. Daga nan sai sakon Hajiya Gamba Mamman tace muryar Amurka na yi tur da Allah wale da ci gaba da kashe-kashen da ake yi wa bayin Allah a jihohin Arewa maso yamma da Arewa maso gabashin Arewacin tare yar Najeriya. Daga ƙarshe ina kira ga shugaban ƙasa da gwamnonin ƙasa baki daya, musamman gwamnonin Arewa, da su miƙe tsaye su fuskanci matsalar tsaron jihohin su dake dada tabarbarewa a kowace rana. A sakon hadin gwiwa daga Ibrahim Musa Wada da sahibata Fatima Musa Maiduguri suka ce salam VOA Hausa, da fatan kun wuni lafiya. Allah ya sa haka, amin. Tabbas kai wasu harharan sama da ƙasa da rundunar sojojin saman Najeriya suka kai a jihar Kaduna, inda suka kashe ƴan bindiga masu kashe al'umma ba gaira ba dalili. Wallahi hakan ya mana daidai. Gaba-daya rundunar sojojin jihar Kaduna, aikin kuna yin kyau. Sai kuma sakon Aisha matar comrade Baffa Haruna Bajoga tace assalamu alaikum VOA Hausa. Muna Allah wadai da wata sabuwar dabi'ar da wasu mata ke yi, inda suke hawa saman rufin gida ko baranda domin daukar hotuna saboda wani sabon salon nuna wa saurayi soyayya, inda hotuna ake yadawa a shafukan sada zumunta. Don haka sun ki kare martabar kansu na ƴa mace mai cikakkiyar mutunci. Sagonmu na ƙarshe ya fito ne daga Husaina Abba Damban. Yace al'ummar ƙasar Niger, zaɓi yana gare ku, da fatan za ku yi duba cikin tsanaki wajen zaɓa wa ƙasar ku shugaba na gari. To jama'a, ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullun. Godiya muke.
To madalla, yanzu kuma ga ka Almasi ya dawo da takaitaccen labaran duniya.
Kasar India yau din nan Litinin ta ce adadin mutanenta da cutar corona ta halaka ya zarce 50,000, bayan da ta tabbatar da sabon mace-mace sama da 900 a rana guda. Kasar ce ta hudu a duniya a yawan waɗanda cutar COVID-19 ta kashe, inda take bayan Amurka da Brazil da kuma Mexico. Kasar Korea ta Kudu, wacce a baya ta shawo kan barkewar cutar corona, na fama da sake barkewar cutar, ta yadda ma jami'ai ke gargadin cewa ta yiwu kasar na gab da sake fuskantar annobar cutar sosai. Hukumomin lafiya sun ba da rahoton samun sabbin kamuwa 197 a yau din na Litinin, rana ta hudu a jere da ake samun sabbin kamuwa sama da 100. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar harin da aka kai jiya Lahadi, da kuma samaman da ya biyo baya na tsawon sa'o'i a wani otal da ke gabar ruwa a kasar Somalia, ya haura zuwa 15. Kungiyar Al-Shabab ta yi ikirarin kai harin. Jami'ai da kuma shaidu sun gaya ma sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa gab da karfe 6 na yamma agogon yankin, wata mota shakil bama-bamai ta tarwatse a harabar otel din Elit da ke shahararriyar gabar nan ta Lido. Ba da dadewa ba, sai wasu 'yan bindiga hudu suka afka cikin otel din.
To masu sauraro, da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto labaran duniya, da kuma Daniel Brown da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, har ma da injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.